نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a da shekara 1442 wanda yazo daidai da 5 ga watan 5 a Gregorian calendar 2021 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi rahimahullah wanda aka fi sani da masallacin Miyetti da kenan cikin fadar jihar Gombe a unguwar Bolari muna nan a cikin sura mai albarka suratul Ma'ida yau ba za mu dora karatu a cikin ta ba za mu karasa maganar da muka fara dangane da wasu abubuwa guda goma wanda ake so matan arziki ta ainihin wato siffantu da su idan tana so ta zauna da mijinta da kuma aurenta lafiya mun tsaya akan na shida yau za mu tashi kan na bakwai da na takwas kan na bakwai da na takwas malam yake cewa wa amma sabi'a wa thamina amma abu na bakwai da na takwas da ake so na shida da na bakwai da ake so mace ta lizumce su na bakwai da na takwas bal ihtirasu bi malihi wa ri'ayatu li hashmihi wa iyalihi wato mace ta yi kokari ta kula da ainihin wato dukiyar mijinta idan an ce mace ta kula da dukiyar mijinta kula ce ta bangarori guda uku bangare na farko kada ta ci amanar mijinta wajen satar abin da yake bata akwai matan da suke satar kudaden mazajensu ko kuma suke satar kayayyaki na hulɗar yau da gobe da mazajensu suke kawowa don gudanar da ayyukan yau da gobe wata tana iya satar abinci ko ta sayar ko ta kyautarwa wata 'yar uwarta ko wasu danginta wannan haramun ne abinda musulunci ya ce idan misali kina da matsala dangane da samun abinda zaki ci wadatacce ko abinda zaki sha kuma zai zama mijinki yana da wadata amma ƙauro ya zama zumbuluka kan marowata baya iya yalwata miki da wato baki dama ki mu'amalanci rayuwarki ta hanyar ci da sha da sutura da magani to babu laifi ki san dabarar da zaki ki dinga ɗaukar wani abu cikin dukiyarsa ko abincinsa don wadata kanki da 'ya'yanki amma bai halatta ki wuce wannan ka'idar ba ma'ana ki ɗiba ki sayar ko ki ɗiba ki kyautar ko ki ɗiba ki fansar ko ki canji bai halatta ba dole sai da saninsa sai da yardarsa sai da amincewarsa sai dai fa idan kina cikin wata larura misali wacce ta turo tambaya kan cewa tana da juna biyu kalar abincin da mijinta ke kawowa a baya gamsar da ita saboda yanayin ciki takan ji sha'awar kaza da kaza da kaza to ba laifi ba ne idan kin nemi canji nan ma idan kin nemi ya kawo miki yaƙi to na babu laifi ki nemi canji da wani abincin da ya kawo miki don ki samu irin abin da kike so saboda gudun kada wannan ya haifar da matsala a juna biyunki saboda haka dukiyar miji ba daidai ba ne mace ta dinga taɓa ta wata za ka samu mijinta zai bata kudin cefane sai ta rage wani abu a ciki ta yi wasu bukatunta da shi wata za ta yi wa mijinta lissafi oba da abin da ta san shi ne zai wadata sai ya ƙara mata kuɗi a kan adadin abin da ya kamata ta karɓa sai ta cire iya wanda zai wadace ta saura ta biya bukatunta wallahi tallahi haramun ne to wannan ta ɓangaren nan kenan ɓangare na biyu wajen kula da dukiya shine rashin almubazzaranci da dukiyarsa akwai wacce zaka ga an kawo mata kayan abinci sai ta dinga almubazzaranci da shi ta manta cewa akwai wanda suna neman yadda za su yi su ci su sha din nan ko da yaya amma abin yafi karfin su amma ita sai kaga gari kusan in an zo diban gwangwani biyar ko kwano daya kafin a gama diban gwangwani biyar din nan kusan gwangwani biyu ko uku ya zube a kasa ba abin da ya dame ta ta dinga zubar da abinci yadda ta ga dama hadisi ya tabbata ko ruwa ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haramun ne mutum ya almubazzarancin sa har yake cewa ko a bakin kogi kake to ka takaita yin mu'amala da ruwa dan kar kai almubazzarancin ruwa ga Allah ya mutum zai takaita mu'amala da ruwa a kogi annabi ya faɗa haka ne dan ya nuna mana mu musulmi ba masu almubazzaranci bane yasa alaramma Allah ya ce wala tubaddir
ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
يتي ولا تبذر تبذيرا كركا دنجا المبذرنتي كان بنزتا دكاي يكي يدك قداما الله يتي إن المبذرين lalle su masu almubazzaranci kanu ikhwana shayatin yan uwan shaydan ne wa kana shaytan li rabbihi kafura shi ko shaydan ga ubangijinsa mai butulci ne to kaga kenan in ka zama dan uwan mai butulci kai ma ka zama mai butulci kenan ka zama dan uwan kafiri kai ma ka zama kafiri kenan an gane maganar da kyau ko yasa Allah ya ce ko da ciyarwa ka zo yi kar kai kauro kar kuma ka wuce gona da iri ka tsaya tsakani alladhina idza anfaqu ala ramma
walladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama
Allah yace walladhina idza anfaqu sune wanda in sun tashi ciyarwa lam yusrifu ba sa israfi shine barna da abin da zasu ciyar ku duba ciyarwa da take da muhimmanci yadda Allah ya yi alƙawarin rahama ga wanda ke taimakawa wani da wanda yake agazawa wasu amma tare da haka Allah ya ce kar ayi barna wajen infaki alladhina idza anfaqu lam yusrifu ba sa barna ba sa banzatar da abun banza banza walam yaqturu sannan ko ba sa kauro su kankane su hana kowa su hana iyalansu su hana mutanen anguwa su hana mabukata ba sa yi wa kana baina dhalika qawama suna tsayuwa ne tsakanin nan da nan su ba su yi kauro ba su kuma ba su yi almubazzaranci ba to wannan haka ake so mace ta zamanto a gidanta idan kika ga ko mijinki ma ba dan akwai mazajen da ba sa ma kula da ya suke ake mu'amalantar abinci mai kokari shine wanda zaka ga yana sa ido ya ga ya kuke amfani da mai wata idan ta yi abinci wallahi tallahi zaka iya sa cokali ka ɗebo mai a ƙarƙashin abincin ka kwaso mai ka shashi kamar yadda ake shan ruwa kin ga wannan akwai israfi a ciki akwai barna a ciki wata ta sa magi yayi yawa wata ta tuka tuwon yayi oba yara su ci a kyautar almajire su zo a basu kuma ga wani wanda ya kai kwatankwacin wanda aka ci da wanda aka kyautar a jirgi a cikin tukunya wannan almubazzaranci ne haka wata za ta tafi shinkafa ko ta yi miyar ta yi yawa a zuba wa kowa kowa mai gida waye kuma ga wata tafi rabin tukunya a cikin tukunyar karshenta sai dai taɓaci a zubar saboda haka mata ta arziki tana kula da dukiyar mijinta wajen rashin almubazzaranci don wata ba barauniya ba ce ba ta satar abin mijinta amma kuma tana banzatar da shi a banza banza to wallahi wannan ma haramun ne in mace tana so ta zauna da mijinta lafiya musamman a wannan lokaci da muke ciki yadda mazaje suke shan daka wajen nemo abin da za su kawo muku ya ga yadda kike barnata abubuwan wallahi za ku samu matsala da shi za ku samu matsala amma idan kika kula daidai gurgudo kina yin abin kadaran kadahan shi da kansa ya gane kina tausaya mishi wallahi akwai matar da za ka ga cewa koda ta yi lissafin kudin cefa ne mijin ya dauka ya bata za ka ga cewa ta takaita abun in ya dawo sai ga ta masa da canjin 150 a 200 yace wallahi dazu lissafin da muka yayi oba mun ga abu kaza da muka ci za a sai na 250 mun ga abun na 200 ma zai yi abu kaza da muka ci za a sai na 150 mun ga na 100 ma zai yi abu kaza da muka ci za mu sai na 80 na 70 ma ko na 60 ma ya isa saboda haka gashi ka samu canjin kusan 250 ko 200 wallahi sai ga miji ya ƙara jinjina miki ya kuma ƙara saka miki albarka yana kuma jin dadin haka wallahi akwai matar da na sani ita kuma taru take wa mijin idan mijin ya bata kudin cefa ne ko ya bata kudin sayan abubuwa in ta saya wani kudi ya saura sai ta ajji in ta saya wani kudi ya saura sai ta ajji in ta saya wani kudi ya saura sai ta ajji wata rana mijin yayi broke ya rasa inda zai sa kanshi yana ta kama kama da safa zai fita shi ba ya fita ba shi ba ya zauna ba tace ni mai gida me yake faruwa ne naga gaba ɗaya ka kasa zauna ka kasa tsaye yace wallahi yau din ne abin sai a hankali na tashi wallahi ba ni da kwandala da zan baki ina ta tunanin in kin ce kawo kudin cefa ne ta ina zan fara tace an dai wannan ne kwantar da hankalinka tace zauna ina mu guri ya zauna kawai ta hinga uwar daki ashe tayi asusu ita kanta ba ta san nawa bane ta dai ta dauko asusun kawai sai ta fashe shi a gaban sa ta dinga lissafa kudi tana kirgawa tana warewa tana abin nan tana warewa tana lissafawa sai da ta gama sai ta mika mata ta kirga mana nawa wannan nawa ne yana kirga yace naira 36,750 tace to wallahi kudin cefa nan ka ne da kake bayarwa kullun 200 ta saura sai na ajje 150 ta saura sai na ajje 100 da kaza ta saura dan haka yanzu ka je kayo mana cefa ne mai rai da lafiya a siyo shinkafa a siyo taliya a siyo makaroni a siyo tattasai da attaruhu da albasa da magi da gishiri da kawo tel da kawo tozo da kawo wane ne duka a kawo mana mu raba shi tunda wannan kawo rabuwar minallahi ne wai tsuntsu daga sama gashe shi miji ya fita da kuɗi dami a aljihun sai je danno cefa ne ya zo ya dinga saka wa matan nan albarka ya ware wasu daga ciki ya bata ya ce ke ma ki duba menene matsalolinki in man shafawarki ya ƙare ki saya in gazal ya ƙare a saya in barbada kuma tune ya ƙare in barbada hanci ne duka a saya a gyara jiki amarya Allah ya miki albarka ku gaya min ya za a yi wannan matar ta fita daga gidan mijinta a ɗan ƙanƙanin abin da bai taka kara ya karya ba za ta fita ba wallahi amma ba kwa tausayin mazajen ne kawai fatanku ya za a yi su baku fatanku ya za a yi su baku kuna ga saboda son a taimaka wa miji fa annabi ya ce wa mata idan ta fitar da zakka ta ba wa mijinta ya ce kuma tana da lada guda biyu tana da ladan zakka haƙƙin Allah kuma tana da ladan ƙara danƙon zumunci da soyayya to amma wasu ba su tunanin yanzu sallan nan mijinki zai baki kuɗi wataƙila ya ce ki je ki cefa nan sallah in kina da hankali in kina da hankali wala idan kuɗi ya saura ya kamata ko agogo ki saya mishi yes ko agogo wata za a bata 20,000 akwai matar da mijinta zai ɗau 20,000 ya bata wata zai bata 30,000 wallahi akwai matar da na gani duk sallah mijinta 100,000 yake bata yace ta je ta yace fanan sallah ta saya wa kanta abubuwan da take bukata duk sallah wannan fa banda magana ya mata dinki yayi wa ƴaƴanta dinki ya saya mata takalma duka babu wannan a sallah zai dauki kuɗi naira 100,000 yace mata gashi ki je ki saya wa kanki duk abin da kike so amma saboda tsabar rashin sanin ya za a yi a zauna da miji lafiya haka za ta je ta kashe kudin nan kurmus ba ta iya tunanin ko hankacin din naira 150 ta saya wa mijinta ce na ga kai mutum ne mai yawan hada zufa don haka ga hankacin daga kajiya tsatsafo ka goge ta fesa masa turare a jiki ta yadda daga ya sa akan fuskar sa ya ji kanshin turaren ita zai fara tunowa ba saboda ya san wannan turaren wance ne haka ne ko ba haka ba ba ku aiki to ta ina za a yi soyayya ta dore miji ya fahimci kawai kanki kika sani ba ki damu da yaya makomar shi yadda ke samu da yadda yake kashewa ba ba abin da ya dame ki to wannan yana daga cikin matsala amma mace mai hankali wallahi sai kaga ko da mijinta zai mata dinki wallahi za ka ga za ta yi squeezing ta samu kuɗi sai ta je kasuwa ta sayi yadi sai ta ɗauki samfur ɗin kayansa dama ba za ta gaya masa ba samfur ɗin kayansa da yake sakawa sai ta tafi gurin tela sai ta ce yadda jamfan nan take da yadda wandon nan yake haka nake so ka dinka mu ga kuma ainihin wato aiki kala kaza nake so kai mu sai ran sallah yana yayi wanka ya so da nasa wanda ya dinka zai saka sai ta ce aje wannan mai gida akwai nawa wanda na dinka maka iye kwarai da gaske ki dauko naki wanda kika dinka masa ki bashi ki ce saka wannan yau da wanda nake so ka fita ni na dinka ma da kaina wallahi tallahi zai saka miki albarka kuma zai tafi gidan cikin abokai yana zole sai yana cewa aikin banza ku yau sai kuke da mata ai ku mazaje ku karako duniya mu mu ne mazaje na hakika yace kai da Allah dai na mana abin nan yace a kai yanzu dinkin da yake jikin ka wai dinka ma ta ni dinka kana ma kace ai bus shirme kawai mu yanzu wannan amarya ce ta dinka min tace yau ranan sallah nayi ado na fito in burge mazaje na zama dan autan maza ni ma yau in mutun ya isa ya nuna mu wanda amaryarsa ta dinka mishi kinga shikenan kin ƙara fito da shi yana zai yi alfahari da ke ba ranar da zai sa wannan tufafin wallahi bai tuna da ke ba to amma ba ku iya wannan ba sai nun kufurci sai zumbura baki uwa mujiya sai bacin rai da fushin bala'i ba murmushi ba fara'a babu abin nan to wannan matsala ce saboda haka daga cikin ma'anar wato al-ihtirasu ala amwaliz zawj kula da dukiyar miji shine akwai yin abin kadaran kadahan kada ya zamanto a dinga ainihin wato banzatar da dukiyar yadda aka ga dama abu na uku dangane da kula da dukiyar miji shine wato ya zamto mace tana kokari wajen ta ga cewa ta saka shi yayi abin alheri da dukiyarsa kada ki cinye ke kadai daga ke sai ƴaƴanki yana da uwa yana da uba yana da kanne yana da ƴan uwan uwa da ƴan uwan uba ki dinga saka shi yana taimaka musu da dukiyar shi shi ma yana daga cikin ma'anar kula da dukiyar miji wancan nan kaga mijinta ba shi da karfi uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ka taimaka mata ko ka taimaka wa mijinta mana wani wannan yana sa miji ya dinga jin cewa ke mai kaunar shi ne wallahi tallahi amma galibin ku gaba ma kuke da ƴan uwan mazajen ku idan ma mijin yana da zuciyar taimaka musu kokari kike ki hana shi ki danne kike ce mu ma bamu wadata ba wai na sama mai yi ci balantana dan mai komo bi ma'ana wai ke ba baki wadata ba dan mai zai kai wa dangin sa to shi yasa sai kiga idan mutum yana da hankali in ya lura cewa ba kya so yana taimakawa nasa wallahi sai fara baya baya dake ke din ma in kika yi wasa abin da ya sabe miki sai ya daina miki amma idan ya lura cewa kina sha'awa da kaunar ya taimakawa nashi wallahi sai kiga wannan yana sa yana ƙara kaunarki kuma sannan yana ji a jikinsa cewa ainihin wato ke mai kaunarsa ne kuma ke mai son sa ne saboda haka a kula da wannan yana da matukar muhimmanci mace ta dinga kula da dukiyar mijinta ta ina yake kashewa in yana ayyukan banza da ita ki dinga masa nasiha ki dinga saita masa al'amura ya dinga sayan abin da zai amfanar da shi ya dinga sayan abin da zai amfanar da addininsa ya dinga taimakon waɗanda suke kusa da shi daga cikin al'ummar musulmi da 'yan uwansa na jini wannan shine babban abin da ya kamata don haka a ƙarƙashin kula da dukiyar miji wannan ake bukata sannan gaba ta biyu yace war ri'ayatu li hashimihi wa iyalihi ki kuma kula da ainihin wato iyalansa da kuma duk wanda ke ƙarƙashin ikon shi kula da iyali yana nufin kula da ƴaƴa ƴaƴan nan ke kika haifa ko kuma a'a kin zo kin same su na ƴaƴan wata ne wanda ko ta rasu ko kuma a'a ta ainihin wato ko ta rasu ko kuma Allah ya yi kaddara rabuwar su wallahi a wannan gabar nake miƙa godiya zuwa ga iyalaina mata na da suka rike ƴaƴan marigayiya mamar Usaimin Allah ya musu albarka Allah kuma ya jikan mahaifiyar Usaimin domin wallahi tallahi ba alfahari ba wallahi zai yi wahala ka je gidana ka gane akwai ƴaƴan da babu uwarsu a gidan tarasu wallahi zai yi wahala duk kwakwafinka wallahi baka isa ka gane cewa waɗannan ƴaƴan ba ƴaƴan da waɗannan matan suka haifa bane ba sun rike su tsakaninsu da Allah suna musu tarbiyya ta addini tarbiyyar karatu kula da shigarsu da fitarsu to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mace ta kula da shi ki mai da hankali dangane da ƴaƴan da Allah madaukakin sarki ya hada ki da su ko ba ke kika haifa ba shi da gaibu ne ba wanda ya san waye ne sai Allah in kina neman Allahu a'lamu na asali to ki samu yaro karami kine asalin Allahu a'lamu ba wanda ya san waye shi wataƙila gwamnati ke raino ke baki sani ba duk gwamnonin da yanzu suke gwamnati lokacin da suke yara ƙanana 'yan primary akwai wanda ya san cewa su gwamnoni ne ba wanda ya sani iyayen da suka raina sun san cewa za su zama gwamnoni ba sani ba duk wanda ya taimake su a lokacin da suke yara sun san cewa gwamna suke taimako malamin sa a primary da ya tsula mishi bulala inda san zai zama gwamna zai dake shi ba zai dake shi ba zai ce yalla wai excellency kan lokaci yayi mu zo neman appointment a ce ba za a ba mu ba dan haka wuce aji kawai ba bulala ko ba haka bane amma dake Allahu a'lamu ne ba a san su waye ba haka aka rene su wani an masa mugunta wani wacce ta rene shi ta masa mugunta wata ta masa rashin adalci wani ta masa rashin mutunci yau kuma gahi Allah mai da hiwani to shi yaro Allahu a'lamu gaibu ne ba wanda ya san waye shi ke ne kike ganin sa yanzu yana guje-guje yana tsalle-tsalle yana kaiwa da komowa kina dukan sa kina cutar da shi kina masa mugunta ta kada ya zama wani abu shi kuma Allah da ya rubuta shi ko ya kaddara shi ko ya halitta shi wallahi ya kaddara sai ya zama wannan abu ko da ranki ko bayan kin mutu to idan kika yi masa mugunta kuma daga karshe yazo ya zama wani abu to zaki ji kunya wallahi dan zai zo daga karshe yana kyautata miki kuma kina tuno abin da kika yi masa lokacin da yake yaro wallahi yanzu akwai mata da yawa waɗanda na tabbata zuwa wannan yanzu da nake maganar sun tuna sun yi wa wasu ƴaƴa mugunta kuma yau Allah ya maida waɗannan ƴaƴan ƴaƴan kirki ƴaƴan albarka kuma suna taimakon su kuma suna jin kunya ko babu akwai su da yawa da haka ku ji tsoron Allah yaro da danki da wanda ba danki ba Allah ya hada ki zama da shi to ki masa adalci daidai gurgurdan iyawa ki koya masa tarbiyya daidai gurgurdan iyawa ki yi masa nasiha irin yadda Luqmanul Hakim yayi wa dansa wa idh qala Luqmanu libnihi
wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim
abuna farko
wa wassayna al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
نعم
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
نعم
يا بني إنها إن تك مثقال حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
وأنه وسيوني النبي لقمان يظن أيكي ورنش malamai suka ce tunda ake a duniya ba a taba samun wanda ya zauna ya karanta wa ɗansa me ya kamata ya yi a rayuwarsa ba sama da Annabi Luqman domin duk abin da ya kamata ya zauna ya tsara masa ya gyara masa rayuwarsa san da ya gaya masa gabaki daya farko dai abin da ya fare masa wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu yace ya bunayya ya kai ɗana la tushrik billahi kar kai wa Allah shirka duk wanda Allah ya hada ki da shi a matsayin ɗa ne naki da kika haifa ko kuma ɗa ne wanda yake ɗan riko ko ɗa ne na abokiyar zamanki wanda Allah ya sa ta bar gidan ko kuma ta mutu billahi allazi la ilaha illa huwa idan kika yi amfani da damar ki na ke kina cikin gidan kika cutar da wannan dan wallahi zaki yaba wa aya zakin ta duniya da lahira bari mu fada muku wallahi yana daga cikin abin da yasa wasu suke kukan matsaloli da a cikin ku wallahi daga ciki akwai sakamakon mugunta da suke wasu yaya sai Allah ya kama su da wannan laifin su rasa menene matsalar su wallahi ban sani ba a hayyacin cutu waɗannan yaran ne Allah yake kama su da laifin su da aka yace masa ya bunayya la tushrik billahi ya kai dana kar kai wa Allah shirka inna shirka lalle ita shirka la zulmun azimun zalimci ne mai girma kar ka yadda kin taba sa danki ko dan rubanki ko dan kishirki kika tambaye shi waye Allah akwai fa yaron da baban sa mamansa ta tambaye kai waye Allah yace mashin din baban mu mana aka ce a'udzu billahi mashin din baban ku kuma wallahi tallahi tace a'udzu billahi lalle akwai sauran aiki tace mashin ba ma halitta bane bature ne yayin shi kaji Allah yana sama ta masa bayani ta masa bayani daga ranar sai ya rike duk wanda ya tambaye sai ya ce Allah shine mahalicci na kuma yana sama kin taba zama da danki ke jikin da kike ganin sannan kin san waye me ya fahimta ga yara da tambayoyi idan yaro ya zauna yana miki wata tambaya dangane da ubangiji Allah sai kin ji kamar saman nan za ta rikito to ke kanki baki tsaya kika fahimci waye Allah ba ballanta naki karantar da hi waye Allah akwai matsala ko babu akwai matsala yace masa kar kai wa Allah shirka shirka abu ne wanda yake mai girma zalunci ne babba kin taba zaman da danki kai masa wannan nasiha wani yana daga cikin cewa al-ihtirasu bi iyalihi wa hashimihi kula da iyalan mai gida dole ne ki mace ta tsaya ta kula da wannan mu tsallake ayoyin da suka zo kafin waɗannan mu je zuwa aya ta gaba da yake ce masa ya bunayya innaha in taku mithqalu habatin min khardalin fatakun fi sakaratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah ya kai dana ka sani zunubi komai kankantar sa ko bai wuce kwayar zarra ba ko bai wuce kwayar komayya ba sai ka je ka shiga wani falalan dutse wani lungun dutse ka je ka aikata shi ko kuma ka hawo sama inda ba a ganin ka ka je ka aikata ko kuma ka buya a wani guri a doran kasa ka je ka aikata yace masa ya ati biha Allah wallahi gobe sai Allah ya zo maka da ita wallahi sai Allah ya zo maka da ita inna Allah latifun khabir Allah shine cikakken wanda ya san matsaloli yadda suke faruwa kuma wallahi sai ya ba mutum labari akan abin da ya aikata kin ga yanzu kina koya masa cewa kada ya saba wa Allah kada ya aikata abin da ba daidai ba kada ya aikata zunubin da zai kai shi wuta wace ne ayar da take gaba da wannan alaran ma karanto mana ita daya bayan daya
ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur
ya bunayya ya kai dana aqimis salata ka tsaye da sallah kin taba wata za a kira sallah ita bata tahi ce sallar ba ballantana ta korawa dan ta masallaci ki duba Luqman yana gaya wa dansa aqimis sala ka tsaye da sallah wa amur bil ma'ruf sannan kai umarni da kyakkyawa in kaga ana laifi in kana da damar wa'azi kai wa'azi kin ga yana karami amma ana koya masa me wa'azi kira zuwa ga Allah wanha anil munkari ka kuma hana mutane aikata miyagun al'amura kai sallah in kin ga an yi laifi kai wa'azi in kuma kaga abu mai kyau ka nuna wa mutane su aikata wannan abu sannan wasbir alama asabaka ka yi hakuri akan abin da zai biyo baya na cutarwa da za a yi maka idan ka kama wannan hanya kun ga ana nuna wa yaro menene jarumta akan addini kin taba zaman da danki kika yi masa wannan nasihar ko dan kishiyarki ko kuma sai mugunta ki dafa abinci ki hana shi idan ya dan yi lattin dawowa daga makaranta ki kulle shi a daki ki masa dukan tsiya kin iya dukan sa idan yayi miki laifi naki amma baki iya dukan sa in yayi wa Allah laifi ba in bai yi sallah ba za ki kula shi ba abin da ya dame ki ke ma baki yi ba in bai yi wani abu na ibada ba abin da ya dame ki ke ma baki yi ba sannan daga ya miki abu naki personal ya miki wani raini ko rashin hankali ko rahin lissafi ko yarinta ki masa dukan tsiya ke daga nan kin san ina kika kama wace hanya kika kama ka kai ce wasbir alama asabaka kayi hakuri akan abin da zai same ka. Yace inna zalika min azmil umur, wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura, yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya maida hankali ya yi azama akan sa. Sai yace mai alaran ma bayan wannan,
wala tusa'ir khaddaka للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
يتي ولا تسعر خدك للناس كرك دنجا نونا متاني كي وتطياج كنجا كنا حنا همينيني جرمان كي دا جيجي دا كي دا بانكما دا اوكر كنس وتطيا. ولا تسعر خدك للناس wala tamshi fil ardi marahan, kar ku dinga tafiya a doran kasa kana takama kana babakere kana hada guri kana nuna wa cewa kai ka isa ka kai wani abu. Inna Allaha, ka sani Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur, Allah baya san duk wani mai jiji da kai da nuna isa. Wannan wa'azi ne wanda wallahi duk dan da aka dora shi akan waɗannan layukan wallahi sai ya zama na arziki da izinin Allah. Rashin waɗannan wasiyun da iyaye suke wa ƴaƴan da suka haifa da ƴaƴan da Allah ya danka musu a hannunsu shine abin da ya jawo ƴaƴa suka rikice suka lalace gabaki daya. Ku duba Luqman shekara dubu nawa amma yake koya wa ɗansa irin waɗannan al'amura. Wala tusaqir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, kar ka dinga tafiya a doran ƙasa kana babakere kana nuna cewa kai wata tsiya ce, kana raina mutane kana ganin ba wanda ya isa sai kai. Inna Allaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur, Allah baya san duk wani mai nuna isa da bankama da kuma raina jama'a da alfahari da duniya da dukiya da abin da Allah ya masa, Allah baya san waɗannan mutane. Sai kuma yace masa mai alaran ma,
wa qasir fi mashika wa ghudud min sautik inna ankara al-aswat la sautul hamir.
Wa qasir fi mashika, in ka zo kana tafiya akan hanya ka dinga tafiya a hankali. Alqasdu fil mashi, ya zama ba tafiya da ke nuna cewa kai wani ne, ka dinga bin gefen hanya, in ka ga mutane ka yi musu sallama, in ka ga manya ka gaje ka gaishe su, wannan yana daga cikin alqasdu fil mashi. Sannan ka dinga kula da haƙoƙin hanya, in ka ga wani abu da zai cutar akan hanya na jama'a ka ɗauke shi ka kawar da shi, yana daga cikin alqasdu fil mashi, tafiya cikin akan ƙasa akan hanya tare da sanin ya kamata. Idan ka ga abin da ake aikatawa na haram kar ka kai hankalinka zuwa gurin, ka kauda kai, wannan yana daga cikin ma'anan alqasdu fil mashi wa qasid fi mashika, duk abin da ka fito waje ka gani akan titi akan kwararo to kai kokari ka kauce kar ka kuskura ka je ka aikata wannan abu, duk yana daga cikin alqasdu fil mashi. Waghdud min sautik, in ka zo kana magana da manya kana magana da mutane wanda suka girme ka to ka dinga rintse wato muryarka, kar ya zamanto idan an zo an taru duk cikin mata ke ake ji kawai ai an yi kaza wallahi tallahi kaza ya. Waghdud min sautik, ka rintsa sautin ka, ya zama a dinga siffantawa kai ai wanda ba ta yawan magana, ta zo na wallahi kamar ba ta da lafiya, wallahi kuma lafiyar ta kalau, kawai ita Allah bai ita da yawan surutu bane. A dinga siffanta ki da wannan, a dinga siffanta yaro da wannan shi ne waghdud min sautik. Sai Allah ya ce inna ankara al-aswati, in kana neman sauti mafi muni to ka samu da sautul hamiri, shi ne sautin jaki. Allah ya siffanta sautin mutum mai ɗaga murya cikin jama'a mai kwarmato da kwakwazo mara amfani, sai Allah ya siffanta sautinsa da sautin jaki. Kina yi wa ɗanki nasiha irin wannan? Kina jan hankalinsa akan al'amura irin wannan? Kina nuna masa ya ya kamata ya mu'amalanci ubangijinsa da al'ummar anguwa da gari? To wannan yana daga cikin ma'anar kula da dukiya da kuma ƴaƴan mai gida tsakaninki da Allah. Ya ɗannan maganganun da aka faɗa haka kike yi? In haka kike yi to jarabawa ce Allah ya turo miki wanda tafi ƙarfin tunaninki da tunaninmu gaba ɗaya. Amma idan ba kiya yi to daga cikin abin da ya jawo kike samun matsala da mijinki akwai irin wannan. To sai malam ya ce wa malakil amri fil mali husnul taqdir, yadda zaki mallaki yadda zaki gudanar da dukiyar miji shine kyakkyawan gudanarwa, shine abin da na faɗa cewa ya zamanto akwai kula kar ki saci dukiyarsa. karki masa almubazzaranci wajen mu'amala da kayan abinci da dukiyar da ya baki. Sannan kuma ki yi kokari ki ga cewa kina saka yana aikin alheri da ita. Sai ya ce wa fil iyali husnul tadbir, harkar kuma iyale yadda zaki kula da su shine kyakkyawar gudanarwa. Kyakkyawar gudanarwa ya zamanto karki gudanarwa irin ta yara kanana, ki gudanarwa irin ta manya. Dan mawaki yana cewa innal umura idhal ahdasu dabbaraha duna shuyukhi tara fi ba'dih al khalala. Innal umura su al amra idhal ahdasu dabbaraha, idan yara ne ke gudanar da su duna shuyukhi ba manya a ciki, tara fi ba'dih al khalala, zaka dinga ganin hayaniya a cikin al'amuran gaba daya, ba za su yi saici ba. Dan haka ki dinga yin gudanarwa irin na mai hankali, wanda ya san me yake da shekaru na sanin ya kamata. Wannan shine abin da ake bukata. Wa amma tasi'atu wal ashira, hali na tara da na goma, wanda ake so mace ta sufantu da shi in tana so ta zauna lafiya da mijinta, shine ya ce fala ta'sina lahu amran, in mijinki ya saka ki karki ce ba za ki yi ba. In mijinki ya ce yi min kaza, karki ce ba za ki yi ba. Da uba da uwa da miji ba sa cewa yi kaza, ka ce ba za ka yi ba. Idan ma kai a tunaninka wannan abin bai dace ba, farko dai ka amsa ka ce to baba, ko to mama, ko to mai gida, ya ji cewa kin amsa. Sannan sai ki biyo wata dabara da hikima wajen an karar da hito a wannan abin da ya saka kiki akwai matsala fa, ba haka ya kamata a yi ba. Amma karan farko ya ce yi min kaza, ki ce ba za a yi din ba. Wata mata ce kai kuma waye da zan yi kaza? Ai wani miji ya gaya wata mata magana, ta ce kai kuma waye? Ya ce a ba ki san ni waye ba, ki je ki tambayi liman. Yi gaskiya ne? Ya ce ba ki san ni waye ba? Ya ce tambayi limamin anguwarku, ai shi ya daura mana aure, shi ya san ni waye, in ke ba ki san ni waye ba. Na fata an fahimta. Ma'ana wai mata ta manta da matsayin miji, wa tana cewa kai kuma waye, wai kai kuma asuwa. Yace a je a tambayi liman, shi ba zai faɗi shi waye ba, amma a tambayi liman shi, li in ke baki san ni waye ba, liman ya san ni waye. So saboda haka ki aikata abin da ya saka ki matukar bai saba wa Allah ba. Idan akwai matsala ki san dabara da hikima da wayo da kalmomi masu daɗi wajen an karar da hito a wannan abin, aikata shi akwai damuwa, akwai ero, akwai matsala. Wata mata mijinta ya saka ta wani abu wanda bai dace ta yi ba, musulunci bai amince ba, sannan kuma shari'a ba ta yadda ba, ita kuma tana tsoron saba wa mijinta, tana kuma tsoron aikata kar ta saba wa Allah. Sai ta shiga uwar daki ta ce ya Allah, wannan abin da mijina ya saka ni ba shi da kyau, ba shi da daɗi, ina tsoron na aikata in saba maka, ina tsoron kar na aikata, kar na ki aikata kuma in saba mijina, Allah ka bani mafita. Tana rufe bakinta, sai mijin ya kwala mata kira, sai ce abin nan da nace ki bashi ma kawai an fasa, bai ji addu'ar ba, bai sanya akai ba, haka kawai ta ya kwala mata kira. Wallahi tace, yace ya dakatar da wannan abu. Yanzu ki kaddara inda cewa tai kai dama ahe jahili ne, Allah raba mu da auren jahilai, baka san wannan haramun bane, a'uzu inna lillahi la ilaha illallah, ta dabka masa salati. Amma sai ta je ta miƙa wa Allah kuka, tana rufewa Allah ya amsa mata kiranta, ya kwalla mata kira, yace ya fasa wannan abu, shikenan kawai. Saboda haka idan mijinki ya saka ki abu, ki ku duba, saboda muhimmancin umarnin miji fa. Manzon Allah ya ce idan miji zai nemi matarsa akan doki ko akan raƙumi, ya ce yana da buƙatar matarsa, kar ta kuskura ta ce a'a, in ya so shi ya san dabarar da za a yi. Ba shi ya ce yana buƙatar ta akan raƙumi ba, to zai san dabarar. Amma ki ce a'a, ai muna kan raƙumi, ka bari he mun sauka, kai wannan irin jarababbe ne, a'a, ke ba kin zama masifaffiya kuma. Saboda haka wannan yana daga cikin umarni da manzon Allah ya bayar kai tsaye, cewa mata idan mijinta ya ce yes, kar ta ce no, in ya ce no, kar ta ce yes, in dai tana da hankali. Amma idan kika kuskura mijinki yace eh kika ce a'a yace a'a kika ce eh to kin samu matsala wallahi sai yace wala tufashina lahu sirran abu na goma shine karki kuskura ki fa watsa sirrin mijinki kai wannan gaba kan tana da hatsari wallahi watsa sirrin mazaji annabi ya faɗa cikin hadisi yace yana daga cikin marasa hankalin maza ko mata wanda zai je su yi abu da matarsa ya daina ba wa mutane labari ko ta yi abu da mijinta to sai tana ba wa kaiwanta labari wannan yana tana daga cikin gaurakan mata tana daga cikin shashashun mata shin mai ruwa uku salasata shinun in kina neman shashasha shinun guda uku to ki samu wacce za ta yi abu da mijinta ko magana ko sirri ko kwanciya ko kaza ta je ta dinga yayata wa kawaye ai yayi kaza ai fadi ma in Allah ne za mu tafi umra ba ki san ya sayi fili a guri kaza ba wai ita tana ganin wai wannan abin alfahari ne wallahi ai gidanmu yanzu na federal locus an kusa gamawa har ma an sa interlocks tana ta yayata alherin mijinta ko abin alheri mijinki yake karke duke ga wata domin wasu mazajen Allah ya taimake su suna da dabi'a na ba sa koyo matan su komai zaki ga duk abin da yake ciki na alheri zai zo ya zaunar da ku yace to akwai abu kaza da ya tinkare ni na alheri ku taya ni addu'a abu kaza ya tabbata saura abu kaza da abu kaza da abu kaza idan wani matsala ne ko wata damuwa ce zai zauna da su yace to ina da matsala abu kaza ina da case akan kaza ina da kaza da haka a taya ni addu'a Allah ya fitar da ni wasu mazajin suna da wannan to su kuma wasu ba tai sai suka dauki wannan wani lago ne na alfahari wai ita mijinta ya sayi fili a guri kaza haita tana gaya wa kawayenta da haka ne da haka sai kawarki ta ji a ashe mijinkin nan yana da dan abin hannu ashe haka yake kaunar matansa yana zuwa yana gaya musu duk abin da yake ciki na alheri shikenan wallahi wataran akan wayarki za ta dauke number shi ba ke kin zama barbadal ba kin zama ala burbur din inda kika zauna fes kina tafe sama gangan to shikenan sai wata ran kin zo ziyara ko ta zo ziyara sai ta dauki number sai ta make murya yalla boy ina wuni wallahi kawar wance ne tana fada min irin abubuwan alherin ka Allah ya maka albarka wallahi tallahi shi kuma sai ya ji wata zaki murya Allah ya min albarka kai wannan wace irin kawa ne mai kokari haka wallahi baki ankara ba sai kiji ya fara kawo wa miki hirar kawarki ke kika ji kika tona kanki asiri munafikar Allah wanda ba ta iya hiru da bakinta to kin jawo kanki kafin ki ankara sai kiji an fara mukarin sa rana saboda haka wallahi ku yi hankali sirrin miji ba a bayyana shi wani daga cikin magabata yana cewa gidanka idan ka yi masa gini upstairs ka sa interlocks ka yi pop ka sa komai aka lullube shi da komai da gini idan dai sirrin gidanka yana fita sunanka tsirara a waje baka da sirri in dai za a yi abu a gidanka a je a faɗa to shikenan baka da sirri yace amma wallahi idan gidanka danga ne da danga zana ce duk wanda ke shigowa yana ganin su waye suke sintiri a cikin gidan tsakanin matan gida da yara matukar abin da kake gudanarwa a gidan yana nan a rufe a gurin matarka yace wallahi kana da sirri ka gode wa Allah ma'ana sirrin gida ba wai shine gini an kewaye ko ina ba wanda yake ganin me ke faruwa a gidan ba wannan ne sirri ba sirrin yana gurin matar gidan da iyalan gidan yadda suka kiyaye wa mijinsu sirri haka kuma tonan asirin gida ba shine dan an ga gida da zana da danga da waye katanga ta fada ana hango mutane suna zurga zurga ba in dai matan gidan suna iya rike wa mijinsu sirri to wannan gida ne mai rufin asiri mai rufin ainihin wato asiri wanda bai da matsala yau ka dubi gidajenmu ka dubi gidajenmu mata da yawa ba sa iya rike sirrin mazajensu ta je ta fadi kaza ta fadi kaza har wata ran ma ta je ta fadi abin da zai cutar da ita ya cutar da mijinta to wannan shine abu na goma da malamai suka ce idan mace tana so ta ainihin wato kula da yanayin rayuwar mijinta da zamanta da shi lafiya to ta yi kokari ta ainihin wato kiyaye wannan sai malam ya ce ya karasa da cewa matar ta kara cewa fa innaki idha khalafti amrahu aw gharti sadrahu idan kika ainihin wato saba al'amarin sa to zaki fusata shi a kirjin shi wa in afshaita sirrahu lam ta'amani ghadrahu, idan kuwa har kika dinga yada sirrin sa to ba za ki amintu daga yaudar shi ba. Yace summa iyyaki wal farhi baina yadayhi, ina jan hankalinki dangane da ki dinga nuna farin ciki a gaban sa, in kana mughtaman, idan yana cikin bakin ciki, in mijinki ya dawo ransa a bace to ke karki dariya, dan zai dauka cewa wannan bacin ran nasa ne kike wa dariya, ke ma ki dan tsume alamun cewa mijinki baya cikin jin dadi, to ke ma gaskiya baki jin dadi. Jin dadin mijinki yana da alaka da jin dadin ki, shiga damuwarsa yana da alaka ce da shiga damuwarsa. Tace dan haka in kika ga ransa a bace to ke ma ki dan tsume, ki tsaya ki yi wata mai ya bata masa rai, sannan sai ki kokarin sako da shi. Amma shi ya dawo a murtike, ke kuma kina ta yankar haƙwara wa ka taka tafila, eh gida ni lafiya ka mene ya faru ne, kina ta kyalkyala dariya, shi kuma yana cikin damuwa, sai ya dauka cewa kina masa dariyar mugunta ne. Amma idan kika dan tsume ke ma kika dan hada fuska, ni mai gida me ya faru ne, wallahi da na gan karan ka bace ni ma wallahi raina ya bace, ba da su wallahi ina ganin ka cikin, sai kiga ya fara sakkowa yana miki bayani a hankali a hankali, tun ana sunu sai a koma dariya. Yace dan haka ki san da wannan, wal ka'abatu baina yadayhi in kana farhan, kar kuma yazo yana farin ciki, ya dawo yana far'a yana dariya, ke kuma ya same ki a murtike, ranki a bace, shi yana dariya ke kuma ranki a bace. Koda a ce kina cikin bacin rai, wani ya bata miki rai, in mijinki ya dawo yana dariya, to ki dinga dariya ke ma. In yaso daga baya ki gaya masa menene abin da ya faru har ya saka ki bacin rai, tace wa alami ki sani, annaki la taqdirina ala zalika hatta tu'firina hawahu ala hawaki, ba zai iya yiwuwa ki aikata waɗannan abubuwan guda goma da na lissafa miki ba, wallahi sai kin fifita san zuciyar sa akan san zuciyar ki. Bi ma'ana duk abin da mace take so ya zama yana bayan abin da mijinta yake so, duk abin da ta tsara ya zamanto yana bibiyar bayan abin da mijinta ya tsara. Tace wallahi yata ba za ki iya kiyaye waɗannan abubuwan ba, sai kin fifita mai mijinki yake so akan abin da kike so. In dai ba za ki fifita abin da mijinki yake so akan wanda kike so ba, to ba za ki iya kiyaye waɗannan abubuwan da na gaya miki ba. An gane magana da kyau ko? Yace wa ridahu, tace wa ridahu, kuma sai kin nuna kin fi yarda da yardarsa, ala ridaki, a bisa abin da kika yarda da shi, bima ahabbti aw karihti, cikin abin da kike so ko kuma kika ainihin wato kyama, ya zamanto yana da alaka da abin da mijinki yake so ko kuma yake kyama. A takaice waɗannan su ne abubuwa guda goma wanda kowace mace idan ta kula da su da izinin Allah za ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakaninta da mijinta. Muna addu'a Allah ya zaura da ku lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakaninku da mazajenku. Kuma da wannan muka zo ƙarshen tafsirinmu da karatunmu na yau, sai gobe in Allah ya yarda za mu tafi kan turuqus salama, hanyoyin samun kubuta fil balaya, dangane da bala'o'i da damuwoyi da matsaloli da muke ciki, wannan abubuwa za mu aikata wanda Allah zai yaye mana wannan bala'o'in da muke ciki. Yawan rubuto takaddu, malam ina cikin kaza a sana addu'a, malam ina cikin kaza a sana addu'a, malam ba ni da miji a sana addu'a, malam ina neman ƴaƴa na gari a sana addu'a, malam miji na muna da matsala a sana addu'a, malam ba mu da abincin da zamu ci a sama addu'a, malam ba mu da lafiya a sama addu'a, yaya zamu kubuta daga cikin waɗannan matsalolin? To zamu zo mu kawo wasu hanyoyi da Allah ya nuna cewa duk mutumin da yake so ya zauna lafiya, to idan ya bi su da izinin Allah zai samu arzikin duniya da lahira kuma zai zauna lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.